This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Zafra Aminu Fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki bike farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na daren yau Asabar 4 ga watan Mayu na shekarar 2024. A cikin shirin namu na wannan lokaci za a ji mu dauke da shirin zauren VOA tare da Madina Dauda, inda a wannan karan shirin zai ci gaba da duba muhimmancin yin takarda aure ta gwamnati a kasar Kamaru ga ma'aurata. Muna kuma tafe da shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Ka Almasi Garba. To amma da farko ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗi cewa amincewa da yarjejeniyar tsagaita wuta da Isra'ila bai kamata ya zama da wahala ba ga Hamas, amma har yanzu burin mayakan na samun shugabancin yankin Gaza bai da tabbas. Ƙungiyar Hamas wadda ke da iko da zirin Gaza ta sanar da cewa tawagarta ta koma birnin Alƙahira a yau Asabar don ci gaba da tattaunawar da aka dade ana yi wadda Masar da Qatar suke shiga tsakani don a cimma tsagaita wuta a farmakin da Isra'ila ke kaiwa a kuma sako sauran mutanen da aka yi garkuwa da su. Muna jira mu ga ko a zahiri za su amince da amsar tsagaita wutar da kuma sakin sauran waɗanda aka yi garkuwa da su, a cewar Blinken da yammacin jiya Juma'a. Ya ƙara da cewa a haƙiƙanin gaskiya a yanzu abin da ke tsakanin cimma tsagaita wuta da jama'ar Gaza shine ƙungiyar Hamas. Rasha ta kaddamar da hare-hare da jiragen sama marasa matuki a cikin dare a yankin Kharkiv da Dnipro na Ukraine, inda akalla mutane 6 suka jikkata. Harin ya kuma shafi wata muhimmiyar cibiyar ababen more rayuwa da gine-gine yan kasuwa da na jama'a, a cewar jami'an yankin a yau Asabar. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce sojojin Rasha sun harba jiragen sama marasa matuki guda 13 a yankunan arewa maso gabashi da tsakiyar kasar, amma na'urorin kariyarta na sama sun kakkabo dukan jiragen, a cewar kwamandan rundunar sojan saman. Kodayake tarkacen jiragen da aka harbo sun fada akan farar hula a birnin Kharkiv a arewa maso gabashin kasar, inda mutane 4 suka jikkata, gobara kuma ta tashi a ginin wani office, a cewar gwamnan yankin. Oleh Sinahubov a shafinsa na Telegram ya bayyana cewa ana janyar wani yaro dan shekara 13 da wata mata a asibiti. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakatariyar Baitul Malal Amurka Janet Yellen ta ce samun cikas a demokradiyya na iya yin mummunan illa ga tattalin arzikin ƙasa. A kaikaice tana caccakar Donald Trump tsohon shugaban Amurka ne. Da take jawabi a jiya Juma'a a jihar Arizona, Yellen ta yi amfani da bayanai da alƙaluman tattalin arziki don bayyana yadda rashin mutunta tsarin demokradiyya Amurka da hukumomin ƙasar zai iya gurgunta tattalin arziki nan da shekaru da yawa masu zuwa. Yellen, wacce ta yi wani abu na ba sabon ba a fagen siyasa, ba ta ambaci sunan Trump ba, dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican, a jawabin da ta yi a cibiyar Sedona ta McCain, amma ta nuna cewa idan tsohon shugaban ya sake komawa kan mulki ba ƙaramin tasiri hakan zai yi ba. Kalaman nata na zaman tamkar wani gargaɗi ga shugabannin 'yan kasuwa da tayu su yi watsi da rashin mutunta ka'idojin demokradiyya na zamani da Trump ke yi, domin sun fi son ƙudurin tsohon shugaban na samun ci gaba ta hanyar rage musu haraji da kauda wasu ka'idoji. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya haddasa ambaliyar ruwa da zaftarewar ƙasa a Kenya a cikin 'yan makonnin nan. Lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 210, kuma ana hasashen yanayin zai kasance da muni a cikin watan nan, a cewar shugaba William Ruto a jiya Juma'a. Ambaliyar ta yi barna sosai inda gidaje, hanyoyi, gadoji da sauran gine-gine ababen more rayuwa suka lalace a fadin Kenya, wato kasa mafi karfin tattalin arziki a gabashin Afirka. Adadin waɗanda suka mutu ya zarta na waɗanda ambaliyar ruwan El Nino ta haddasa ƙarshen shekarar da ta gabata. Ana hasashen mahaukaciyar guguwar Hidaya za ta sauka Tanzania, makwabciyar Kenya daga kudu a yau Asabar. Ambaliyar ruwa dai ta kashe mutane fiye da 160 a Tanzania tun daga farkon watan Afrilu, a cewar kakakin gwamnatin Tanzania Mubare Matini.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu sai a gyara zama a saurari shirin zauren VOA.
Shigowa zauren VOA. A wannan shirin, Maimunatu Sado za ta gana da manyan jami'ai guda biyu. Akwai shawarar da Alhaji Idris Garba zai yi kan takardar auren, sannan babban mai shari'a Malam Hamza zai fayyace dalilan da zai sa ma'aurata su yi takardar aure na gwamnati. Maimunatu, gare ki.
To, godiya muke Alhaji Idris Garba da ka ba mu lokacinka, muka zo muka yi wannan shiri da ka wayarwa al'umma da kai. Wata shawara ne za ka iya ka ba wa al'ummar, wato Hausa Fulani, waɗanda har ila yau suke cikin duhu game da wannan takardar a hukumance?
Abu ɗaya na isa in gaya musu ba mai girma ba, su san cewa wannan takardar da aka saka na tsaro ne a ƙasar Saudi ma ana yi, saboda haka dole ne a yi idan aka yi shi a fita a fiskan hairu na ƙasa.
Babban lauya na nan ƙasar Kamaru, wanda shi ma a yanzu muna gare shi, Maître Hamza, wanda shi ma a gaskiya zai ba da wato ƙarin bayani game da wannan batun a hukumance, kuma menene doka da oda ta tanadar game da ainihin aure a hukumance a nan kasar Kamaru.
To, da fatan dai malam zai gabatar da kansa.
To, ni ne Hamza Muhammad, lauya a kasar Kamaru da kuma na zauna a birnin Douala na.
To, madalla lauya, a yau maganar da za mu yi, mafi akasari muna aure ne kara zube, wasu kuma suna zuwa yin takardar auren ba tare da sun san muhimmancin takardar auren ba. To, shin lauya Meka zai iya gaya mana wato muhimmancin yin takardar aure?
Wato abin da za mu duba a kasan Kamaru, muna aiki ne da doka da gwamnati ta tsaya. To, saboda haka mu musulmai ba za mu iya ce mu muka dora ma gwamnati doka ba. Saboda dole ne mu aiki da dokan da gwamnati ta tsaya. Haka ne yasa gwamnati wato ta ke tsayar akan cewa wato mai aure shi wanda ya je ya yi auren a gaban gwamnati. Wato, idan baka da wannan takardar auren ba san cewa kana da aure ba. To, da yawa na maganan aure da ake yi na gargajiya. To, wannan auren gargajiyan dama an saka akan cewa idan ma kun yi shi ne da kamun ya fito, idan kun yi wannan auren din, to yanzu da wannan dokan ya fito, shi ku je da wannan takardun ku yi a sanja shi a yi shi a auren gwamnati a hukumance yadda take.
To, madalla,
shi sa idan baka da wannan takardar a idan gwamnati baka da ma'aure,
baka da aure ko da ma an yi na gargajiya,
ko da kun yi na gargajiyan a gojin gwamnati baka da aure.
Madalla. To, yanzu lauya, abin da ya sa muka zo gare ka saboda sai da ce Hausa Fulani suna yawaita yin wannan wato aure a hukumance, kuma sai muka ga cewa kamar sun maida wannan auren ado wanda za a fito idan aka yi ana nishadi ana fale an ko da sauransu, amma ba su san muhimmancin yin wannan takardar auren din ba, misali musamman yayin da aka shiga cikin wato matsala. To, yanzu misali ne nake so na dauka, mutum ne wanda ainihin mun san ko ba addinance aka yi wannan auren ba, mutum ne ya zauna da mace tsawon wasu lokuta ba tare da an yi takardar auren ba, saboda muna tare da 'yan addinin Kirista waɗanda suke ire-iren wannan zaman. Sun kwashe kamar shekaru sama da ko biyu ko uku, kuma an hayayyafa a wannan wato zamantakewar ɗin da aka yi, amma ba tare da an yi wato takardar aure ba. Sai kwatsam wannan matar sai ta cewa mai gidanta yana yin takardar aure da wata matar. To a wannan lokacin wasu matakai ita za ta iya ta ɗauka, kasancewa ta zauna ta ɓanda lokacinta tsawon wasu shekaru amma kuma ba a yi daita ba.
Wannan abin ɗin ƙarya biyu za mu gani. Ƙarya na farko shi ne wato kaman a cikin kowane family suna da ko zobe ko wata abu haka dai da ake bayarwa kyauta da yake nuna cewa muna tare mu amince da zama na yin aure, wato fiancé. Wato muna yi ne saboda mu je aure. To idan irin wannan ɗin ya zo ya tabbata kuma auren bai yiwu ba, kuma bai yiwu ba domin ba ita ne ta ƙi ba, shi ne yanzu ya zo ya kashe wannan abin da ya je aure wata daban. To shi dai ta bi shi domin ba auren dole, shi dai ta bi shi a kan cewa ya biya ta hakkin lokacin da ta ɓatar da shi. Wannan a ya nuna cewa tun do somi suna da wannan wato tunanin cewa za a je aure. Akwai wanda su kuma ba su yin wannan abin din, zama kawai suke tare su ne suka san cewa to kila za mu yi auren ko kuma ba za mu yi auren ba. To shi sa zaman da kuka yi a wannan lokacin din bai da doka, bai da wani ƙarfin abin nan. Idan kun iso ƙarshen ku ba wanda zai bi wani cewa a biya ni hakkin zaman da muka yi dama. Babu wannan. Idan ya je ɗaure wannan wani auren din shi ne ta kalle shi kawai ta ce to Allah saka ni, amma ba wani abin da za ta iya yi masa.
To madalla akwai wata tambaya kuma game da hakan din. Misali a tsakaninmu ne Hausa Fulani sai aka yi wannan auren din, saboda ba kasafai ne suke yin aure su dawo su nemi kashewa ba, sai a yi aure, bayan an yi aure an yi zaman ba ta yi daɗi ba, sai kawai a zo a yi wa mace shika sai a ce ta fita ta tafi. To bayan ta tafi kuma shi zai saurayi aurensa saboda shi na miji ne, ita ma ba mamaki za ta iya ta yi aurenta. To amma yanzu wannan takardar da ke tsakanin su yaya za su yi da wannan?
To da yawa kan ba su gadi a wajenmu. Wajenmu Hausa Fulani sai zamana ana ɗaura aure ne kan aure. Akwai waɗanda ma za su yi wannan takardar ɗin na takardar auren ɗin na farko, sai su je su yi shika na Islama, su je kuma su sake ɗaura wani auren kuma su yi kuma wannan takardun ɗin. Ko ba ka ba, kowaye ta nashi shashi a lokacin a idon ta ganin doka bai yiwu ba, domin sun zama 'yan fursu na su duka. An ganewa? Sun zama 'yan fursu na su duka, shi ne muke kira bigami, wato an ɗaura aure akan aure, saboda haka shi an kashe wannan aure sannan za a ɗaura wancan. An ganewa? A kowane lokaci idan kana da takardar aure, idan za ka yi wani aure shi ka kashe wannan auren ɗin. Idan ba ka, idan ka je ka yi wani aure a can gaba ko ba ku yi takarda ba, a ce dai ka yi 'ya'ya, to 'ya'yan ɗin duk sun zama 'ya'yan wannan mai a takarda da kai, domin auren ku ba ku taɓa kashe shi ba. Abu biyu ne dama mai kashe aure. Na farko mutuwa, idan ɗaya ciki ku ya mutu ya rasu, to ba aure, aure ya mutu shi ma. To na biyu kuma kun je kotu an kashe aure, da abu biyun din nan.
To madalla a wannan lokacin ɗin kamar ita wacce aka saka, yaya za ta yi idan tana so wato ta cire wannan takardar a kanta?
Idan tana so ta yi, muna nan mu lauya, sai ta neme mu lauya, sai mu ɗauki wannan maganar ɗin mu kai ta kotu, sai a yanke shari'a.
Madalla.
An gane wa.
A wannan lokacin dai domin mutane suna kokawa cewa yayin da suka zo kotu ana tsawaita wannan abun da ba su iya ganewa, sai kuma abin da ya dagule da ba su iya ganewa.
Wato akwai kotu daban-daban. Akwai wanda yake maganan da tarbiyyarmu na gargajiya. An gane ba? Wannan kotu ne tuzo na gwamnati, to amma ana haɗa shi da gargajiya, to wannan ya fi sauƙi, ya fi sauri, sa'an nan kuma wato bai kare 'yancin ɗin mace da gaske wannan ɗin. To akwai wancan shi da shi yake da ɗaukan lokaci, yana ɗaukan lokaci, yana ɗaukan kuma kuɗi. To wannan ɗin shi ba tabbiyanmu na gargajiya ciki maganan kawai dokan gwamnati yake a nan ne to wannan ne yafi tsawo to saboda haka wanda kuka zaba shine zai bi muku
zai bi dacewa a gare ku to yanzu a tafiyar da ake yi wata shawara ne zaka iya bawa ma'aurata waɗanda ko suke gaggawan yin auren a hukumance ba tare da sun yi tunani ba ko kuma na rashin sani kawai an je an yi saboda kawai a ce mu ma mun yi after the marriage mun yi wannan takardar auren
abinda zan faɗi wato duk abinda za mu yi a rayuwarmu mu rinƙa yin takardu na gwamnati domin na farko idan kuka yi wannan takardar auren duk ɗayan da za ku haifa sun zama a lokacin ɗin ba ƴaƴan shiguwa ciki wato ƴaƴa ne na gida duka to haka kuma idan da yake an haife su ƴaƴan gida takardar da za a yi musu takarda ne mai muhimmanci
wanda yake nuna ubansu ne wannan
kuma uwarsu ce wannan ba na uwa ka haida ba ba cin musu uba ne dai ake dan shakka
da waɗannan bayanai kan matsayin ƴaƴa da za a haifa da takardar aure na gwamnati da waɗanda aka haifa a wasu tsarin auren na daban za mu dasa aya a yau sai makon gobe za mu dora a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Maimunatu Sado wacce ta haɗa shirin daga ƙasar Kamaru sai Fiona Wamai Nandulu wacce ta daidaita sautin shirin Madina Dauda ce ke sallama da ku mu huta lafiya
Toma Dalla kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga Ibrahim Ka'almasi Garba da shirin amsoshin tambayoyin ku
Masu sauraronmu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi Dan Allah a tambaya mana masana siyasar duniya ko mecece hikimar ƙasa wajen mallakar makaman nukiliya ko me yasa manyan ƙasashe ke hana Iran da Koriya ta Arewa mallakar nukiliyar Masu tambaya Zakariya Salihu gidan Rumji da Adamu Shamuwa mai dawaki shikal jamhuriyar Niger. To idan masu tambayar na saurare ga amsar da wakilinmu a shiyar Adamawar Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samu muku daga Dr. Adamu Babikwai Malami a kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayyar Najeriya da ke Yola, jihar Adamawa, wato FCE Yola, wanda ya ce.
Assalamu alaikum, Malam Zakariya Salifu gidan Rumji da Adam Shamuwa mai dawaki shikal jamhuriyar Niger kuke tambayar wai shin mecece hikimar mallakar makaman nukiliya. To ina ga kafin na yi bayani akan hikimar da ke ciki, yana da kyau wato ku fahimci cewa shi makami na nukiliya ko kuma makami na kare dangi wato mummunan makami ne wanda yake illarsa alal hakika ba wanda zai so ya zamana an yi amfani da wannan makami din idan muka tuna an yi amfani da wannan makami a 1945 saboda a kawo ƙarshen yaƙi na biyu watakila kuna sane da cewa lokacin da ake yaƙi na biyu an yi amfani da wannan bomb din wato wannan makami na ƙare dangi akan wasu manyan garuruwa guda biyu da suke Japan Nagasaki da kuma Hiroshima To yana da kyau ku fahimci cewa wannan bomb kwaya daya da aka jefa ya kashe rai na bil adama sama da 75,000 bomb kwaya daya to idan kuwa bomb kwaya daya zai yi wannan illar har ya kashe mutum sama da 75,000 kaga ba abu ne wanda yake kasashen duniya za su amince da shi a ce kowa ya mallaka ba to sannan kuma siyasar duniya musamman ma in kana maganar fitattun kasashen yammacin duniya wadanda ake ji da su misali in kai maganar Amurka kai maganar Russia kai maganar Ingila kai maganar Faransa, kai maganar Jamus, kai maganar China, kai maganar India, duk waɗannan ƙasashe ne waɗanda yake kaga ba za su so a ce waɗansu ƙasashe sun zo su mallaki wannan makami ba. Saboda me ainihin su suna nan sun yi da'ira ne da nufin cewa su ne ƙasashe waɗanda suke so ya zamana suna da faɗa a ji na ɗaya, sannan kuma su suna nuna cewa ya kamata a sakan mabil adama mara ya zamana ba a musgunawa kowa, sannan kuma ya zamana duk duniya kowa yana da ƴancin rayuwa a inda yake cikin walwala da kwanciyar hankali. To wannan yasa suke faɗa da duk wata kungiya da take ta'addanci a duniya, ko da ta fake da addini ne ko kuma ta fake da wata manufa ta tata daban. To kaga idan ka dubi wannan, sai in sake kai ku shin wace dangantaka ce take tsakanin, misali don tambayar ku ta biyu din ta yi magana akan me yasa kasashen duniya ba za su so a ce kasar Iran da Korea sun mallaki makamin nukiliya ba. To abinda yake tabbas dai shine kamar ita Korea ai tana da su, sannan kuma ma an auna cewa girman koko karfin nata nukiliya din ya ninka na America da kashi 100 har da wajen 60. To kaga kenan wannan makami ne wanda yake bil adama ba zai so a ce ma an yi amfani da shi ba, kuma Allah ya hana mu ganin wannan ranar. A da can baya kasashen duniya sun mallaki waɗannan makaman, wanda yake kafin a zo a yi yarjejeniyar cewa a fahimci waɗannan mallakar su na da illa, sai ya zamana kasashe an yi kiyasin cewa alƙaluma sun nuna akwai nukiliya sama da 60,000. Amma da aka zo aka yi wannan zama, aka ga cewa yawaita waɗannan makaman ba alheri ne ga duniya ba. To sai ya zamana an waka yarjejeniya kasashe da dama suka sa hannu, wanda Iran ma na ciki, ita Koriya ma na ciki, aka sassaka hannu akan cewa waɗanda suke da shi su lalata nasu. Aka rage har yau maganar da ake yi an samu takaitar waɗannan makamai a iya cewa duk duniya ba su wuce 13,000 ba. To kaga in ana maganar 60,000 da wani abu, aka dawo kan 13,000, to ashe kenan duk kasashen duniya sun fahimci cewa fa mallakar makamin nukiliya ba alheri ba ne ga duniya. To ina so kuma in ƙara nusar da ku kan cewa shin watakila tunaninku na cewa Iran da Korea kuka haɗo su a tambaya guda, watakila kun fahimci cewa a 2017 ita Korea ta sake gwada wani makaminta na nukiliya, watakila kuma Alabashi kun fahimci cewa akwai jami'an Iran da suke wurin. To dangantaka tsakanin Korea da Iran dangantaka ce wacce ta dade tun lokacin da aka yi juyin juya hali na Iran a 1979. In ba ku manta ba, kasashen duniya duka a koko mu ce waɗanda suke alaka koko suke hannu ɗaya da kasashen yammacin duniya sun yi tir da wannan juyin juya hali wanda ya zo ya dawo da shugabancin wannan ƙasa ta koma ta musulunci. To sai zamana ita Iran ta kasance ƙasa ce wacce aka ware ta a gefe. To idan ko kana tare da Iran ne ko kuma kana tare da kasashen yammacin duniya, to a daidai wannan lokacin da Iran ta shiga wannan mummunan hali, shine su kuma Korea sai na ta kudu sai ya zamana su ne manyan kawayen wannan ƙasa. To su kuma waɗannan ita wannan ƙasa ta Korea, Allah ya sa suna da dimbin sinadaran da ake sarrafawa ayi nukiliya da shi. Iran kuma tana da mai, ita ma tana da wasu sinadaran da ake hadawa. To amma su kamar mutanen Korea ta kudu ko kuma za a ce masanan su sun zurfafa bincike, sun dade akan wannan binciken, sai ya zamana an samu alaka tsakanin waɗannan kasashen biyu kusan a iya cewa ta fuskar nukiliya kam ta kudda kucce. Dan kusan akwai lokacin da jami'an kasar Korea sun je Iran, waɗannan masana hanyar ilimin kimiyya din kimiyyar nukiliya sun je kasar Iran ya kai 3 a cikin shekara guda, kuma ana bibiyar me suke yi duk lokacin da kasashen duniya suka yi ca akan Iran, sai Iran ta nuna cewa ita fa wannan nuclear da take yi fa na zaman lafiya ne, na samo da wuta ne da makamantansu, ba irin wancan nuclear din ba. A takaicin takaitawa, ina so nuna muku cewa ita Iran bata mallaka ba, ko da ta mallaka ma bai bayyana cewa ta mallaka ba, amma Korea ta mallaki makamin nuclear kuma an san tana da shi. So tari akan zauna a tattauna manya-manyan kasashen duniya, a kira ta teburin shawari, a ce to ta lalata nata za a bata kudi, za su karbi kudin nan ko ba za su lalata ba, sai ma su inganta. To ire-iren waɗannan abubuwan sai ake ganin cewa to kasashen yammacin duniya fa su suka nuna cewa duk inda ake zalunci ba sa wurin. To amma me ke faruwa a misali a Palestine, ana ganin yanda Isra'ila take musgunama Palestinawa, yanda take cin zarafinsu da mamaya da makamantansu, me yasa waɗannan kasashen musamman ma Amerika ba ta nuna cewa tana kyamatar ire-iren waɗannan abubuwa? To su da Iran da Korea dukansu suna jin haushin abin da ke faruwa ga Palestinawa. To ire-iren wannan sai ake ganin cewa fa waɗannan kasashe guda biyu in fa aka kyale su, misali in suka hada karfi da karfe waje daya, za su iya takalar Amerika ma da kanta. To shi yasa duk wani bayanai na sirri wanda ya shafi wannan IAEA, wannan kungiya ta take lura da yanda waɗannan, tunda an yi yarjejeniya an ce a hana yaduwar waɗannan makamai na kare dangi, to wannan kungiyar an ba ta karfin kowace ƙasa za ta iya shiga ta je ta duba ta bincika me kuke yi. To sun je Iran sun dudduba, sannan kuma dai da abubuwan da suke faruwa, wanda daga baya har an zo an kakkashe waɗannan manyan masana sanin ilimin hada nuclear na Iran da yawa an kashe su. To wannan ina tunanin buɗa muku da nayi zai ba ku fahimtar cewa fa hikimar mallakar makamin nuclear, misali, hikima ce ta nuna cewa ni nake da karfin iko saboda ina da makami. Yanzu misali idan muka dubi kasar Russia, wannan fada da ke tsakanin su da Ukraine, ai kaga saboda Russia kusan duk duniya ba kasar da ta kaita mallakar makamin nuclear, saboda tana da makamin nuclear wanda a kiyasi ya kai kusan 6,000. Su suka fi kowa. Ko lokacin da aka zo aka rarraba aka fasa tsohuwar Soviet, su sun kwakwashe daidai makaman da suke da su sun mayar Rasha. To wannan yasa kowace ƙasa takan taka mata nesa. To kenan ashe saboda nuna karfin isa da nuna iko, shi yasa ya zamana kowace ƙasa misali tana kokarin ta ga cewa ta mallaki wannan. Misali akwai wasu lokuta can baya da India ta gwada nata makamin kare dangi nuclear din, sai Pakistan ma ta sake nuna nata, ta gwada nata. Kaga dama suna zaman doya ne da manja, wannan na kallon wannan. To in India tana ji cewa ita ma tana da shi, to mu ma muna da shi, to sai kaga kowa na taka ma dan uwansa nesa. Idan kuka duba abinda ya faru a Nagasaki da Hiroshima wajejen shekaru 78, za ku ga cewa fa da aka jefa wannan bomb din, duk da cewa an zo an sake gina waɗannan birane guda biyu, to amma fa an dade an ibi shekaru, duk wanda aka haifa ko a same shi ba yi da kafa ko hannayensa sun shanye ko kuma idonsa sun fito golo-golo ko kuma kansa ya zama da kamar yana da tabin hankali, saboda illar wannan makami na nuclear. Shi wannan makami na kare dangi hakika kamar da Bahaushe ya kira shi makami na kare dangi, lalle makami ne na kare dangi. Allah ya raba mu da sharrinsa. Da fata kun gamsu da wannan amsa da na baku.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin, Dr. Adamu Babikwai na FCE Yola, da wakilinmu a shiryar Adamawar Najeriya Muhammad Salisu Lado, da producermu da injiniyanmu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.
Thomas. sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Sarfila Hashim Gumel da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri, mu kwana lafiya sai da safen ku.